Sashen Hausa na muryar Amurka mai ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asari, da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'az ce tare da Baba Yakub muke da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da wannan shiri na yammacin yau Asabar 16 ga watan Disamba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga Baba da kanin labarai.
To Aisha, Isra'ila tana alhinin mutuwar wasu ƴan kasarta da guda uku da aka yi garkuwa da su da sojojin Isra'ila suka kashe su bisa kuskure yayin wani farmaki ta kasa da suka kai a zirin Gaza. Kana a yau Asabar, kasar Rasha ta kaddamar da wani harin jirgi mara matuki da ya auna yankuna 11 na kasar Ukraine. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana alhininsa game da rasuwar tsohon ma'aikacin sashen Hausa da murya Amurka Kabir Usman Fage, wanda ya rasu a jiya Juma'a a nan Amurka.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin namu kuma, za a ji cewa lamuran tsaro a jihar Jifa a jamhuriyar Niger na fuskantar koma baya.
Kodayaushe ilabin ya zo yana nani mai zai faru. Muna cikin jiha inda zaman lahiya ta gagare mu.
Za kuma a ji cewa kungiyar gwamnonin jihohin arewacin Najeriya sun kai wa mutanen da sashen ban ya rutsa da su a ƙaramar hukumar Igabin Kaduna tallafi.
Mun haɗe mun ba da gudunmawa ta naira miliyan 180 a madadin jihohinmu domin a kai tallafi ga waɗannan al'umma da kuma ita gwamnatin jihar Kaduna don ta taimaka wajen rage raɗaɗin wannan masifa.
Kazalika za a ji cewa babban hafsoshin rundunar tsaron Najeriya ya buƙaci al'umma su sassauta kalamansu da suke furtawa game da ibtila'in da ya faru a tudun na Buri a Kaduna domin tabbatar da zaman lafiya. Yau ma kamar a kullun, Baba Yakubu Makeri na nan tafi da shirin a dawo lafiya. Sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta sakonnin email. Amma dai yanzu sai a gyara zama a shakashin na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga kashin farko na labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Isra'ila tana alhinin mutuwar wasu ƴan kasarta da aka yi garkuwa da su uku, wanda sojojin Isra'ila din suka kashe su bisa kuskure a wani farmaki da suka kai a ƙasa a zirin Gaza. Babban kakakin sojan Isra'ila Rear Admiral Daniel Hagari ya ce bisa kuskure ne sojojin Isra'ila suka ɗauki mutanen da ake garkuwa da su a matsayin barazana, kana suka buɗe musu wuta a jiya Juma'a. Ya ce ba iya gano ko mutanen da ake tsare da su sun tsere ne daga inda suke ake garkuwa da su ko kuma an kyale su ne kawai. Mutuwarsu dai ta zo ne a cikin garin Gaza a kusa da Sijaya, inda ake gwabza mummunan fada tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Ya ce ma'aikatar sojin ta yi matukar bakin ciki, kana tana gudanar da bincike. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kira mutuwar waɗannan mutanen da ake garkuwa da su da babban bala'i, kana ya lashe takobin ci gaba da ɗaukar ƙwararren matakai na dawowa da duk wanda aka yi garkuwa da su a gida cikin aminci. A yau Asabar, kasar Rasha ta kaddamar da wani harin jirgi mara matuki a Ukraine. Sojojin saman Ukraine sun ce rundunansu da rukunin masu sintirin farautar irin waɗannan jiragen sun kakkaɓo jirage 30 marasa matuki a cikin 31 ƙira ƙasar Iran da aka auna yankuna 11 na ƙasar Ukraine. Wuraren da aka aunan ku sun haɗa ne da Kyiv, babban birnin ƙasar, da yankin Kherson da ke kudancin Ukraine, da ma yankin Kalmystik wanda yake yammacin Ukraine. A jawabinsa na wuni, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya yi wani taro da majalisar ƙananan hukumomi da na yankuna a garin Lviv a jiya Juma'a. Ya ce an tattauna muhimman batutuwa da dama a taron. Kana ya ce akwai matukar muhimmanci gwamnati ta rika samun tattaunawa akai-akai da ƙananan hukumomi saboda shugabannin al'umma su fahimci halin da ake ciki a Ukraine. Gwamnar jihar Arizona ta Amurka ta umarci dogarawan tsaron ƙasa na jihar da su taimaka wa jami'an tarayya su daƙile kwararren bakin haure ta kan iyakar kudancin ƙasar da Mexico. Gwamna Kathy Hobbs ta Democrat ta ce ta ba da umarnin gwamnan ne saboda gwamnatin tarayya tana ƙin aikinta na kulawa da iyakar da kuma ba da kariya ga unguwanninmu. Ina ɗaukar mataki ne a inda gwamnatin tarayya ta ƙin aikinta, in ji Hobbs. sai dai babu tabbas akan lokacin da rundunar za su isa iyakar da kuma takamammen adadin da za a jibge a wurin.
Nan ba jimawa ba babu sai karanto mana sauran labaran, amma kafin nan bari mu garzaya jamhuriyar Nijar, inda mazauna jihar Jifa ake bayyana halin da suke cikin na zulumi sakamakon fashewar wasu abubuwa da mai kama da bam a cikin makarantun bokon jihar, lamarin da ka iya haifar da barazana musamman ga dalibai da ma iyayensu, wanda hakan ka iya kawo tasgaro a fannin harkokin ilimi a jihar. Duk da cewa hukumomi na ci gaba da fafutukar ganin an samu zaman lafiya a jihar ta Jifa. Haruna Sule Rashidu gare ka.
A shekarun baya-bayan nan ne da jihar Difa ta fuskanci yanayi na taɓarɓarewar tsaro sakamakon miyagun hare-haren ƙungiyar Boko Haram da ya sanadiyar mutuwar waɗansu daga cikin al'ummar sassan jihar ta Difa da suka haɗa da fararen fula, mata da yara ƙanana da ba su ji ba su gani ba. To sai duk da ana ganin zaman lafiya ya fara dawowa, a halin yanzu lamuran rashin tsaro ya fara kunno kai la'akari da yadda abin ya sauya salo ta hanyar dana bambamai a cikin makarantun boko. Ko a 'yan kwanakin nan irin wannan lamari na tashin bam ya faru a babbar makarantar sakandaren Shatimari, duk da ba a samu asarar rayuka ba. Lamarin da ya sa harkokin tafiyar da ilimi ke tafiyar hawainiya a cikin makarantun bokon sassan jihar ta Difa, duk da hukumomi na iya nasu kokarin. Game da hakan yasa na yunkurin jin ta bakin waɗansu daga cikin ɗaliban makarantun bokon jihar ta Difa kan irin zulumin da suke fama da shi na rashin tsaro a cikin makarantu, suna masu cewa:
Bashir Ibrahim, a gaskiya muna jin tsoro. Yau aka ce bomb ya tashi makaranta, ma sai kaga kahin ka zo makaranta kana fargaba ka atai abin ya ritsa da kai, saboda mutane da yawa yanzu sun bar makaranta dangance da wannan tashi-tashin bombing.
Ke da fugusuna na kodi yaushe 11 ya zo yana tunani me zai faru, muna cikin jiha inda zaman lahiya ta gagare mu.
To koya uwayen yara dalibai suka ji da irin faruwar wannan lamari na tashi-tashin bombing a cikin makarantun boko? Haruna Kofa da ke zama ɗaya daga cikin uwayen yara a nan birnin Difa ya yi ƙarin bayani, yana mai cewa:
Tun da yau in dai babu zaman lahiya ai babu komai. Yanzu ka gani lakwal yau a ce bomb nan, bomb can wajen, kaga abu ne wanda yake gaskiya za ya kawo ma anibirin da ake waɗi kenan lakwal shekara mudu ma a ce ba a yi ta ba.
Jim kaɗan bayan faruwar tashin bomb a babbar makarantar sakandaren Shatimari, daga baya jami'an tsaro sun ankara sosai ta hanyar binciko ƙarin waɗansu bombai da ba su tashi ba a cikin makarantar. Nuhu Hassan Jori shi ne mataimaki ga hukumar ma'aikatar ilimin bai ɗaya na jihar ta Difa, ya yi ƙarin bayani game da faruwar wannan iftila'in da ya kunno kai na tashin bomb a cikin makarantar a lokacin da ya halarci babbar makarantar sakandaren dangane da ido, yana mai cewa:
Sakandare ta Shatimari an sa bomb wanda a wajen klasoshi biyu suka rushe. To wannan ya tada muna hankali sosai, sai muka ɗauka muka gangamu muka haɗu muka tahi mu gani da ido menene takamaiman ya faru. Da muka je muka iske deja sojoji sun zo har sun tada wasu mawa mamaye wanda wasu tashi ba. Wannan abu ya tada hankali na farko ga 'yan gari, ga uwayen yara.
To sai dai a cewar masu sharhi kan lamarin yau da kullun irin su Abdurrahman Kiyari, na ganin tashi-tashin hankulan da ke faruwa a halin yanzu shi ke jefa al'ummar jihar ta Difa shiga tariyar baya kan tashin hankalin da jihar ta yi cin karo da shi daga hannun 'yan ta'adda masu nasaba da ƙungiyar Boko Haram a shekarun baya.
Tashin hankali baya da kyau. Abin da mutane suka gani a dakin nan cikin shekaru na baya dole ya hargitsa su, saboda mutane sun ga mutane a mace. An ga wanda aka tsaye aka tarda aka yanka, an ga bomb ta tashi a cikin jihar Difa, duka wannan abin ya wakana. Shi yasa duk abin da zai faru zai iya tada ma mutane hankali.
To sai dai a halin yanzu dalibai da dama ne ba sa zuwa makarantun boko, gami da malaman makarantun da hukumar ma'aikatar ilimin jihar Difa ke turawa ba sa zuwa bakin aiki sakamakon zulumin da suke fama da shi na rashin ingantaccen tsaro, musamman ma da ke faruwa a cikin makarantun boko. Duk da kokarin da hukumomin ke yi, na ganin an samu kwanciyar hankali a cikin jihar ta Difa. Harusu Rashidu, muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
To an gaida Haruna Rashidu. Ana sauraron wannan shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga baba da ƙarshen labaran duniya.
Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana alhidinsa game da rasuwar babban ma'aikaci na yaɗa labarai Kabiru Usman Fage, wanda ya rasu a jiya Juma'a a ƙasar Amurka. Fage, mai shekaru 77, ya kasance shahararren ɗan jarida a faɗin duniya ko kuma a duniyar Hausa, domin daɗewa da yana aiki da sashen Hausa na muryar Amurka, wanda ya shafe shekaru 25 yana aiki. A cikin sakonsa na ta'aziyya, Shugaba Tinubu ya yaba da irin gudunmuwar da marigayin ya bayar wajen gina ƙasa. musamman ma wurin wayar da jama'a da kuma bayar da shawarwarin ilimi ta hanyar fitaccen shirin ilimi na mako-mako da yake gabatarwa. Burinsa na yi wa bil'adama hidima ta aikin jarida ya fara tun da wuri lokacin da yake aikin a matsayin na mai zaman kansa lokacin da yake koyarwa. Muna godiya da ayyukan da ya yi ta hanyar da ya zaɓa da kuma kasancewa jakadar Najeriya na gari irin wannan dandali na duniya, in ji shugaban. Shugaba Tinubu ya jajantawa iyalan marigayin, ya ce da ma gwamnatin Najeriya da ma gwamnati da al'umman jihar Kano da kuma 'yan jaridun Najeriya bisa wannan rashi da suka fuskanta. Demokuraɗiyyar Jamhuriyar Congo tana fuskantar koma baya kafin zaben wannan wata, a cewar masu rajin kare 'yancin bil'adama, yayin da aka ɗaure wani babban ɗan jarida a gidan yari kana aka gaza ɗaukar mataki akan kashe wani ɗan siyasar ɓangaren 'yan adawa.
Baba Yakubu Makyari kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma za mu mai da hankali akan sauran rahotanninmu. Duk da jinkirin kafa kwamiti da zai binciki harin bom ɗin da ya halaka wasu masu taron maulidi a garin Tudunbiri na jihar Kaduna, ƙungiyar gwamnonin Arewa ta sha alwashin ta tsayuwar daka don tabbatar da ɗaukar mataki kan harin. Ƙungiyar gwamnonin Arewa da ta yi taron ta na ƙarshen shekara a gidan gwamnatin jihar Kaduna ta kuma ba da gudunmawar naira miliyan 180 ga 'yan uwa da waɗanda harin ya bam ɗin ya shafa, kamar yadda za a ji dai a cikin rahoton da wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
Kamar dai yadda 'yan majalisar dattijai da wakilai da kuma manyan 'yan siyasa da 'yan kasuwa ke ta ba da gudunmawa ga al'umar yankin Tudunburin da wannan harin bom ya shafa, ita ma kungiyar gwamnonin Arewacin Najeriya da ta je asibiti domin duba waɗanda harin bom ɗin ya jikkata ta ba da gudunmawa ta naira miliyan 180. Kamar da yadda shugaban kungiyar kuma gwamnan jihar Gombe Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya ya shaida wa manema labaru jim kaɗan bayan tashi daga taro a jihar Kaduna.
Wannan kungiya tamu ta gwamnonin jihohin Arewa ta jajanta wa gwamnatin jihar Kaduna da kuma al'ummar jihar Kaduna, musamman al'umman Tudunbiri da kuma ƙaramar hukumar Igabi, saboda ibtila'i da ya faru na kuskuren bam da aka yi aka jefa musu kuma ya halaka al'umma da dama. Kuma waɗanda suka rigashe mu, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu, ya yafe musu kurakuransu. Sannan haila yau, kamar yadda kuka gani mun gabatar, mun haɗe mun ba da gudunmawa ta naira miliyan 180 a madadin jihohinmu domin a kai tallafi ga waɗannan al'umma da kuma ita gwamnatin jihar Kaduna don ya taimaka wajen rage raɗaɗin wannan masifa ta ibtila'i da ya faru a wannan yanki. Na biyu ko na uku, mun sake itifaƙi cewa dukkanmu nan za mu tsaya mu ga cewa wannan al'amari an bincike shi sosai, kuma an fidda sakamakon bincike don gudun irin wannan kare sake faruwa a nan gaba, ganin cewa kafin shi an yi irinsa da dama a jihohi daban-daban a Arewacin Najeriya.
Dama dai tuni ganin irin kuɗaɗen da ake tattarawa a matsayin gudunmawa ga al'umar yankin Tudunburin ya sa ɗaya daga cikin shugabannin al'umar yankin ya shaidawa gwamna Malam Ubasanin jihar Kaduna a wani gani cewa ya tabbatar da ya musu adalci wajen ganin gudunmawa da aka bayar ta je hannun mutanen da wannan abu ya shafa.
Girma gwamna, muna tare kai jiya wajen taro, duk irin bayanan da kuka yi mun ji, mun zama da ku da kuma irin kudurin da kuka yi na za ku abubuwan da za ku muna a wannan gari. Fatan da muke muku, Allah ya taimake ku ku cika wannan alƙawari. Sannan kuma wanda za su zama wakilanmu akan wannan aiki, Allah ya zaba mana na waɗanda ba za su danna alkhairin ba kada ya tsaya ya zo inda ake so ya zo.
Tuni dai gwamnan jihar Kaduna Sanata Malam Ubasanin da ya gana da al'umar yankin Tudunburin a wajen wani taro ya tabbatar musu da cewa komai za a tabbatar tare da wakilan al'umar aka gudanar.
Ina so in tabbatar muku duk abin da muka yi muku zuwa yau da kuɗin gwamnatin jihar Kaduna, amma kuɗaɗen da ake bayarwa akwai duk wani kuɗaɗe da wanda ba ku sani ba, za mu saka kwamiti kuma a cikin kunnan za mu sa ku nemo mana mutum biyar su shiga kwamiti din nan, saboda ba za mu yi hukunci ba sai da ku a ciki, kuma kuɗaɗen nan naira ɗaya ba zai ciwon kai ba. kuma zai je ga al'ummar nan ne da shafe su.
Manya-manyan kudade da kayayyakin da aka samu na gudunmawa ga al'ummar yankin Tudun Barin dai duka sun zo ne daga hannun masu mukaman siyasa da kuma zababbu da kungiyoyi. Amma har yanzu dai gwamnatin tarayya ko ta jiha ba su fito suka ambata abin da su za su baiwa al'ummar yankin ba. Abin da ya sa wasu ke tambaya cewa shin ko dai za a biya al'ummar yankin diya ne? Isa Lol Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Lol Ikara. To har yanzu dai akan wannan batu na harin bam din da aka kai a Tudunburi a jihar Kaduna. Babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya Janar Christopher yayi jan kunne ga al'umma da sassauta kalaman da suke furtawa domin tabbatar da zaman lafiya. A kama da wannan hari da sojoji suka kai bisa kuskure kan mutane da suke taron Maulidi.
A hirarsa ta farko da 'yan jaridun da ke ɗauko rahotannin tsaro, babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya Janar Christopher Musa yayi jan hankali akan yadda ake ta bada fasara daban-daban a biyo bayan harin bam bisa kuskure da sojoji suka yi akan masu maulidin nan da ke garin Tudun Biri da ke yankin karamar hukumar Igabi a jihar Kaduna.
Bari zan fara in ce ba mu ji daɗin abin da ya faru ba. A gaskiya dukkanmu muna bakin ciki da abin da ya faru. Abin bai kamata ya faru haka ba, amma dai ya faru. Abin da muke ga mu jama'a mu san cewa ba abin da zai faru in Allah bai yarda ba. Kuskure ne kuma ba wai an tashi cewa ana neman mutanen da za a kashe ba ne. Ana neman kan neman 'yan ta'adda ne wannan abin ya faru. Kuma ya faru da dare wajen karfe 10 na dare ba da sanin mutane ba, kuma yanda muka ce abinda muke so jama'a su gane cewa mu aikin mu domin mu kare mutane ne, mu kawo zaman lafiya. Aikin mu ba wai mu zo mu kashe 'yan kasa bane, shi yasa muke cewa abinda ya faru kuskure ne, amma muna daukan mataki a tabbatar cewa bai sake faruwa ba. Shi shugaban kasa ya ce gwamnati za ta dauki mataki ta taimaki mutanen da abun ya same su, wanda aka kashe, wanda aka ji musu ciwo. Gwamnati za ta dauki mataki da hukumar da ke wurin, kuma duka za a tabbatar cewa an samu su abubuwa da zai taimaki jama'a a wurin. Na ji mutane na maganganu da yawa cewa an yi wannan domin addini ne, domin 'yan ƙasa, a'a, dukanmu 'yan Najeriya ne. Ni musamman ni dan arewa ne, zan taɓa yadda wani abu da zai samu ɗan umma arewa ba ko a ina a Najeriya. Kuma Allah ya halicce mu, Allah kuma ya kawo mu ya haɗa mu a wannan ƙasan tare. Bai kawo mu domin mu halaki juna bane, ya haɗa mu tare domin mu san juna. To malaman da ke maganganu, 'yan dattibai da ke maganganu, muna roƙan su a yi maganan zaman lafiya ba gaman kashewa ba. Waɗannan maganganun da ake yi da ke tada hankali bai kamata a yi ba. Allah na kallon kowa, kuma Allah zai tambaye ka. An ce Allah ba a zulumin kowa bane. To ya kamata mu san cewa in Allah bai yarda ba wannan abun ba zai faru ba. Ya faru kuskure ne, kuma za a ɗauki mataki.
Ganin cewar wannan hari na Tudun Biri ba shine karo na farko da sojoji ke yi ba, da kuma ke kashe fararen hula a Najeriya, ko a wannan karon me zai canza?
A wannan karon ka na tabbatar maka cewa ki an saki committee, mu ma ba mu cikin committee. Za a dauki mutane daban su je su duba ainihin me ya faru. Kuskure ne, sakaci ne, ko me ne aka yi? Za a dauki mataki yanda zai taimaki mutane su dauki mataki. Mun tabbatar mu mutane in an gama za a fitar da abin da ya faru a ciki, kuma za a ga mu jama'a. Kuma gwamnati ta yarda cewa za a duba duk wanda aka ji musu ko wanda aka kashe, za a yi fansa. Amma ko abin da nake son ga mu jama'a, dukkan mu 'yan adam ne, kowa na kuskure. In mun duba motoci muna shiga mota, in mota ya accident ya zama cewa ba za mu sake shiga mota bane, amma mun tabbatar cewa za mu dauki mataki yanda wannan abun ba zai sake faruwa.
Jagoran rundunar sojojin Najeriya ya nemi 'yan kasa da su daina yin kalamai da za su rage kwarin gwiwa mayakan da suka sadaukar da rayuwansu ga kasa da kuma 'yan kasa.
A gaske muke aiki, kuma mun aiki tsakaninmu da Allah muke yi. Muna buƙatar mutane su haɗa da kai so that sojojin ma za su san cewa aikin da suke yi mutane na yaba musu. In an zo ana zagin su, ana abun duk zai hana musu ƙarfi, sai suka ga sun ƙare ba za su samu su yi aiki da ƙarfi ba. So muna so mutane su gane ya za kuskure kan aikin mutum ne, amma tsakaninmu da muke muna son mutane su tabbatar cewa muna aiki su, muna son a samu zaman lafiya a Najeriya, ainihin abin da muke noma ke.
General Christopher Musa, babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya, a tattaunawar da muka yi da shi a nan Abuja. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina. To masu sauraro, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ma za mu ci gaba da waiwaye ne akan shirye-shiryen da muka yi a baya a wannan shekarar. A yau za mu kawo muku wani shiri ne da muka yi a ranar 19 ga watan Agustan wannan shekara. Ba da bata lokaci ba ga yadda shirin ya tafi. A yau shirin a dawo lafiya ya yi tattaki ne zuwa wata cibiya da aka dora mata alhakin horar da harkar sufuri a Najeriya da ke garin Zaria. A cikin hikimar magabata sun fahimci rashin kula da harkar sufuri na haddasa kalubaloli da dama da ka iya kai ga asarar rayuka da samun raunuka masu dakasa mutane da ma matsaloli da suka shafi tattalin arziki da kiwon lafiya da sauransu. A don haka magabata sun ba da gudunmuwa ga wannan sashen. A ciki har da wannan cibiya da wakilin sashen Hausa a Kaduna Isa Lawal Ikara ya kai jiki domin sanin takamaiman aikin da cibiyar ke yi. Ga dai tattaunawarsu da shugaban cibiyar da ya bayyana kansa kamar haka.
Sunana Dr. Danjuma Adamu Ismail, ina aiki a nan Nigerian Institute of Transport Technology, wato hukumar cibiyar horar da harkan sufuri da ke nan Zaria, kuma ni matsayina director ne a nan wurin. Na fara aiki a nan wajen shekara wajen 20 zuwa 30 kenan yanzu. So munan hukuman cibiyar
kana da wannan hukuma ita ta haura ma shekara 30 kenan
a tun zamanin shagari aka fata lokacin, amma ta fara aiki 1986 wato 1986 lokacin sojoji lokacin Babangida, a lokacin aka fata ta fara aiki ta fara abin, amma lokacin shagari aka fara aidiyan aka fata.
Amma ta kamar mai menene wannan hukuma take?
Okay, abin da take shine cibiya ce na karkashin na gwamnatin tarayya da ke ba da horo a harkan sufuri da kuma bincike da kuma abin da muke kiran shi sa ido a harkan sufuri da ke Najeriya da duniya. Mu ga inta ina za mu tallafa ma ita Najeriya gwamnati akan harkan sufuri, domin sai da in kana da masana to shi masanin zai dinga ba gwamnati shawara, to kaji manufan mu anan kenan. Amma dai ainihin dai mu ba da horo ga harkan sufuri lokacin da aka fata a Najeriya 1986 din, in ka duba za ga harkan sufuri ilimin sufuri babu shi a universities din mu, a jami'o'in mu. Duk wanda ya fito sai dai ya fito daga degree akan tattalin arziki ko geography, to su ne zaka same suna managing din sufuri din mu. To kuma waɗannan su ba su da cikakken knowledge din akan abin. To karke shi ne sai aka ce to ta yaya za a ai feeling gap din wannan abin, wato a samu a cike wannan gurbi da ake da shi na masu ilimi. Sun sai aka ce aka fa wannan makaranta, duk wanda aka dauke shi daga jami'a ya fita gama jami'an shi to a bashi horo na wata 6 kaga ya cike gurbi akan harkan sufuri ya san kan sufuri wanda zai zo ya si managing din wannan sufurin Najeriya. To kaji lokacin da aka fata kenan, sai aka fata da niyan za a program guda 2, akwai matsakaicin zango, akwai kuma dogon zango, ko kuma akwai gajerun zango, karatu gajerun zango short courses kenan, wanda za a yi sati daya sati biyu har wata daya ana yi. To aka zo dogon zango kuma shi daga wata 6 har shekara 2 har shekara 3 da suka wuce.
Shi kamar horon mai ake mai da hankali wajen ganin an yi a horar wadda ake?
Abinda za a duba a ga, in misali kana harkan transport ne, maritime, me ya kamata na ruwa, me ya kamata ka samu ilimi akai, harkan da zaka rike waf kenan, port shine me kuke kiran shi port da haka tashar ruwa ta jirgin ruwa, ilimin da ya kamata ka samu ka rike shi ilimin da zamu baka. In kana harkan airport ne, jirgin sama, shi kuma wani ilimi ya kamata ka samu na rike na kai aiki a wajen, shi ma zamu baka. In kuma kana aiki a jirgin kasa ne haka, shi ma wani ilimi ya kamata a ce ka samu long term, shi ne sai mu baka irin ilimi akan wannan.
Wato sufuri dai ko ma wani iri ne, ko jirgin sama, ko ruwa, ko kasa, duka wannan hukuma tana
duk tana ba da horo akai da karami wannan na sati ɗaya sati biyu da kuma na shekara ɗaya shekara biyu. To amma da kaida sai aka zo aka ce mana mu za mu yi shekara ɗaya ko shekara biyu, to sai dai ka ba mutum ko postgraduate diploma ko gaban diploma ko kuma master's degree. To a ga'ida kuma aka ce dokar Najeriya ta ce in za ka yi wani to sai dai university za ta bayar. To shine sai muka yi haɗin gwiwa da Jami'ar Ahmadu Bello University, ita ta yadda muna da kwararru akan waɗannan, amma ita kuma ita za ta bada takarda shaidan cewa an yi kaza, kaji haka yanda muka yi, saboda su suke duba mana, suka samu ka'idoji, mu ko muna cikawa, shikenan duk daliban idan sun gama ko post graduate diploma, wato babban diploma da ƙasa, ko kuma babban degree wato masters, to ABIN za ta baka certificate, zai ba sun amince da karatun da muke bayarwa.
Madalla, a nan ne kuma za mu dakatar da wannan shiri, sai kuma sabon mako idan Allah kai mu ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu madadin baki ɗayan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Fiona wa Mai da ta daidaita mana sautin shirin, Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
Madalla, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta email. Sakon farko da zamu karanto a yau ra'ayinku ne Jamila da Fatima tan Ado Sallaji goma ga Annabi Rajau, Aishan Usaini dan gwata Karasuwa, Maryam Baba Gana Alhaji Nociya wacce kal, Maimuna Adiku Autukafinta Yalwa tare da Ado Sallaji goma ga Annabi Rajau. Tashe-tashen hankulan da ke ci gaba da ta'azzara a gabas ta tsakiya a birnin Gaza, inda aka fara takaddama kan sake gina yankin, muna addu'ar Allah ya kawo musu mafita domin babu abin da ya kai zaman lafiya daɗi a rayuwa. Sakon Nazifa Ibrahim Rigar Malam Shagari Ibrahim Ozil da kuma Faruku Mahe Karoga jihar Sokoto Najeriya, yace dan Allah ku gaya wa gwamnatin jihar Sokoto cewa bai kamata a takaita ayyukan ci gaban ƙasa iya cikin birane ba, yayin da rashin kyawun hanya ke hana al'ummar karkara kara kaina. Da wannan muke kira ga gwamnatin jihar Sokoto da ta tarayyar Najeriya cewa kamata yayi a fadada ayyukan ci gaba zuwa yankunan karkara, kuma gwamnatin ta rika duba idan ta bada kungilar aiki dan yanzu haka a gwamnatance hanyar mu wadda ta tashi daga magabci Irgar Malam zuwa Jinga an kammala gyaranta, wanda a zahiri ba haka abin yake ba. Sako na gaba ra'ayinka ne Baba Gana Baban Gida AA Dogo Zubni jihar Zamfara Najeriya, yace hakika cikin mako guda mun fuskanci hare-haren yan bindiga a cikin ƙwaryar garin Zurmi babu sassautawa, amma abun bakin ciki dukkanin shugabannin da ke cikin karamar hukumar Zurmi kowa yayi tsit da bakin shi, in banda kwantoman karamar hukumar ta Zurmi wanda duk abin da yake faruwa yana cikin garin na Zurmi. Babu gwamna ko sanata ko dan majalisa da tarayya da na jiha da ya kawo muna ziyarar jajantawa balantana a tallafa ma iyalan waɗanda aka kashe.
Isra'ila tana alhinin mutuwar wasu 'yan kasarta guda uku da aka yi garkuwa da su wanda sojojin Isra'ilan suka kashe su bisa kuskure yayin wani farmaki ta kasa da suka kai a zirin Gaza. A yau Asabar kasar Rasha ta kaddamar da wani harin jirgi mara matuki inda ta auna yankunan 11 na Ukraine. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana alhininsa game da rasuwar babban ma'aikaci ko kuma tsohon ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka Kabiru Usman Fage, wanda ya rasu a jiya Juma'a a nan Amurka. Gwamnar jihar Arizona ta tura dogarawan tsaron ƙasa na jihar da suke makawa jami'an tarayya su dakile kwararren bakin haure da kan iyakar kudancin ƙasar da Mexico. Demokaradiyyar Jamhuriyar Kongo tana fuskantar koma baya kafin zaben wannan wata a cewar masu rajin kare 'yancin dan adam, yayin da aka daure wani babban dan jarida a gidan yari kana aka gaza daukar matakin da ya kamata akan kashe wani dan siyasa na bangaren 'yan adawa.
To masu sauraro, duka anan zamu muka kawo karshen wannan shirin namu, sai kuma zuwa can anjima da daren ku, wato misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon Ghana da GMT a jimu da shirinmu na karshe a wunin yau. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Fiona Nandudu wa Mai da ta shirya kuma ta bada umarni, sai wata ta sada mu da ku Nashwan, ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam.